Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 10 ga watan Afrilu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya ce kasar sa na bukatar tabbacin samun tsaro daga Russia tamkar yankin kasar ta. Yan majalisar dokokin kasar Girka na shirin kada ƙuri'ar kafa dokar gaggawa da za ta haramta wa jam'iyyu masu tsaron ra'ayin Nazi shiga takarar zaben kasar. China ta nuna tsananin rashin amincewarta da ziyarar da ministan lamuran cikin gida na India ya kai a Arunachal Shell Paradesh. Tana mai bayyana shi a zaman saba dokar yancin Beijing.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bankin bada lamani na duniya da ake kira IMF a takaice ya shirya wani taro da ya tattaro kungiyoyi da jami'an gwamnatoci daga kasashe da yawa. Muryar Amurka ta yi hira da Awal Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar CISLAC, akan dalilin wannan taro.
Mun zo wannan taro don mai nuna wa jami'an IMF World Bank wato bankin duniya da ke bada lamani kan yanda wasu shugabannin Afirka suke karɓo kuɗaɗe da sunan za a yi wa mutanen Afirka aikace-aikace amma kuma aikace-aikace da ba a gani a ƙasa.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan ta'adda sun kaiwa wani ayarin motocin jami'an tsaro hari a yankin Alet da ke arewacin jamhuriyar Nijar, inda suka halaka 5 daga cikin jami'an. Sannan za ku ji cewa 'yan adawa a majalisar dokokin jamhuriyar ta Nijar sun bayyana damuwa dangane da yadda bangaren rinjaye ke kawo cikas ga tsarin sulhun da ke tsakanin bangarorin siyasar kasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda baban gida Jibril ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin da kuma cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya faɗa a yau Litinin cewa kasar ta na buƙatar tabbacin samun tsaro daga Russia, kamar yadda kafar yaɗa labaran kasar ta Belta ta bayyana. Kalaman na Lukashenko na zuwa ne a yayin da ya karɓi baƙuncin ministan tsaron Russia Sergei Shoigu. Belta ta ruwaito cewa Lukashenko ya ambato tattaunawarsa da shugaban Russia Vladimir Putin a makon jiya. Tana mai cewa shugabannin biyu sun tattauna kan buƙatar Russia ta tsare Belarus tamkar yankin kasar ta idan aka sami wasu hare-hare a kan Belarus. Putin ya janyo kakkausan suka a watan da ya gabata, sa'ad da ya bada sanarwar cewa Russia za ta girke manyan makaman nukiliya a Belarus. A halin da ake ciki kuma, rundunar sojin Ukraine ta bada rahoton cewa makamai da rokoki da kuma artillery da Russia ta harba sun daki larduna biyu na Ukraine, Kharkiv da ke arewa maso gabas da Zaporizhia a kudu maso gabas. Alexander Prokudin, gwamnan yankin Kherson, ya ce jiragen yakin Russia sun kai farmaki kan al'ummomi biyu da yammacin jiya Lahadi, amma ya ce babu rahoton rasa rayuka kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito. Gwamnan Kharkiv Oleh Sinyabov ya ce lugudan wutar da Russia ta yi a garin Kupiansk da ada yake a ƙarƙashin ikon dakarun Russia kafin Ukraine ta sake kwato shi a watan Satumban da ya gabata ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu a jiya Lahadi. Daga bisani, Sinyabov ya faɗa a shafin Telegram cewa an ci gaba da kai hari a kan birnin, inda dakarun Russia suke auna unguwannin zaman jama'a da rokoki, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito. Gwamman Yahudawa masu ibada suka sami rakiyar 'yan sandan Isra'ila da safiyar yau Litinin, yayin da suka ziyarci masallaci mai alfarma na Al-Aqsa da Yahudawa da Musulmai suke girmamawa. Masu ziyarar sun yi tattaki a zagayen masallacin, suka kuma ɗauki hotuna. Wasu kuma sun yi addu'o'i a wajen kofar shiga harabar masallacin. ziyarar Yahudawa da masu ibada ta karu a cikin shekaru kuma Palestinawa da dama na kallon lamarin tare da zargi da fargabar cewa Isra'ila na shirin wata rana ta kwace masallacin Naqurus ko ta killace shi jami'an Isra'ila sun ce ba su da niyyar sauya da daddan tsarin da aka yi da ya baiwa Yahudawa damar ziyara amma ba za su wato ba za su shiga masallacin da aka kedewa musulmai ba
madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu a yau litinin ne aka fara wani taro da bankin bada lamuni na duniya na IMF ya shirya a nan birnin Washington DC taron dai ya tattaro kungiyoyi da jami'an gwamnati daga kasashe dan tattauna akan batutuwan tattalin arziki da suka hada da basussukan da kasashe ke karba Na hira da Awwal Musa Rafsanjani na kungiyar Sislak dan jin karin bayani dangane da taron
to mu a matsayin mu na kungiyoyin sa ido ga yanda ake tafi da hada-hadar kudade da kuma yanda ake tafi da tsare-tsare a Najeriya da kuma Afrika musamman mun zo don mu tabbatar da kan cewa kasashen mu basu zo sun karbi basuka da ba wanda yake ganin abin da ake yi da su a kasa ba ana tarawa kasashe ba suna ana ciwo ba suna da abin da yake ya wuce hankali amma mutane a Afrika ba sa ganin amfanin waɗannan basussuka da ake karbowa ana karbowa ana cinye waɗannan kudade ba tare da an yi wani aikace-aikace yin kirki ba so saboda haka mun zo wannan taro don mai nuna wa jami'an IMF World Bank wato bankin duniya yake ba da lamuni kan yanda wasu shugabannin a Afrika suke karɓo kudade da sunan za a yi wa mutanen Afrika aikace-aikace amma kuma aikace-aikace da ba a gani a ƙasa saboda haka sai muka fara yin tattaunawa da su tun kamar shekara biyu da ya wuce lokacin da aka ba da kuɗin corona wanda muka nuna kan cewa kudaden nan da aka karɓa na corona gaskiya ba a yi amfani da su yadda yake ya dace a yi ba wasu ma kudaden tattara su aka yi kawai aka cincinye saboda haka ba zai ci bayuwa a ci gaba da karɓo basi da sunan mutanen Afrika ba musamman ma Najeriya a kuma sannan ba wani amfani ake ganin sa da waɗannan basunan ba abu na biyu shine wannan lokaci ya zo daidai lokacin da wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari za ta wuce wata sabon gwamnati za a rantsar da ita a wata mai zuwa saboda haka shi ma akwai tsare-tsaren da muke ba da shawara ga wannan gwamnati da za ta zo kan da kawo gyara na wajen bangaren hada-hadan kudade da wajen bangaren gyara tattalin arzikin ƙasa tunda yanzu tattalin arzikin Najeriya ya yi baya duk da irin arzikin da Allah ya yi wa Najeriya amma wasu saboda cin hanci da rashawa da kuma rashin aikin yi da kuma gadara da iko an jefa da 'yan Najeriya cikin yanayin damuwa da rashin jin daɗi saboda haka mun zo shi ma za mu ba da shawarar kan yadda muke ganin cewa za a rage yunwa da talauci da rashin aikin yi da kuma yadda ake karɓo waɗannan kuɗaɗe da ba a amfani da su don talakawa su mora.
Na'am, gwamnatoci a ƙasashen duniya suna karɓar bashi ba ma Najeriya kaɗai ba don yin wasu muhimman ayyuka a ƙasar. To idan wannan buƙatar da kuke son ku gabatar a gaban IMF idan har hukumar ta saurare ku ko in ce bankin ya saurare ku kana ganin hakan ba zai shafi ayyukan ci gaban ƙasa ba?
Ai ba cewa muka yi kar a karɓi basuna ba, ba cewa muka yi kar a ba Najeriya ko kuma Afirka bashi ba, amma cewa muke cewa duka bashin da za a karɓa a tabbatar da kan cewa bashi ne wanda za a yi ƙasa da mutanen ƙasa aikace-aikacen kirki ba wai kawai a zo a karɓi kuɗaɗen nan a cinye ba. Karamin misali bashin da aka karɓa na corona ai cinye kuɗaɗen yawanci aka yi, aikace-aikacen da aka ce za a yi ba a yi ba. Kuma mun gani store wasu 'yan siyasa ma suka ajiye kayan masarufi suka ce za su yi amfani da shi don yin murnar birthday ɗinsu wato ranar da aka haife su ko kuma su ce za su yi amfani da shi a constituency ɗinsu to amma a ƙarshe ba abin da aka yi gashi nan har wato hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ba ta ICPC da EFCC duk sun kankama mutane da dama wanda suka yi irin wannan badagalar saboda haka mu ba cewa muke kar a ba Najeriya bashi ba amma bashin da za a ba dole ne ya zamanto bashi ne wanda za a yi wa mutane da kuma kasa amfano alheri sa'an nan kuma dole ne kungiyoyi da na yan jaridu da kungiyoyi masu sa ido akan yadda ake yaki da cinanci da rashawa a ba su damar su ga ya ake kashe waɗannan kuɗaɗen saboda idan babu wannan sa idan da kuma neman a yi bayani akan yadda ake karkashe kuɗaɗen nan za a ci gaba da fadakalar da ake to shine mu koyi burinmu ba wai mun ce kar a bawa kasashen Afirka bashi bane mun san cewa bashi dole ne a yi a karɓo bashi amma amfani da bashin dole ne a yi shi kamar yadda dokar kasa ta zayyana a Najeriya muna da doka da ta yadda ba da tsarin yadda za a karɓo bashi da kuma yadda za a yi amfani da bashin to amma kare wannan dokokin ake yi kullum a cikin karɓo bashi ake yi kuma ɗan Najeriya ba sa gani a ƙasa.
Awal Musa Rafsanjani kenan na ƙungiyar CSLAG. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To ƴan majalisar dokokin kasar Girka na shirin kada ƙuri'a kan kafa dokar gaggawa da gwamnati ta gabatar a birnin Athens da za ta haramta wa jam'iyyun masu tsatsauran ra'ayin naji shiga takara a zaben kasar da za a gudanar a watan Mayu mai zuwa. Matakin na zuwa ne bayan wani rikakken dan ra'ayin naji da aka daure ya kafa wata jam'iyyar siyasa tun daga gidan yari wanda kuma ke samun gurin bayan jama'a gabanin zaben ministan shari'a na kasar Girka Mokis Modaris ya mika kudirin dokar ga majalisar dokokin kasar inda ya gabatar da shi a matsayin wanda ba a taba gani irinsa ba kuma wani bangare na yunkurin gwamnati na kare demokradiyya inda demokradiyya ta yanke cibi. China ta nuna tsananin rashin amincewarta kan ziyarar da ministan lamuran cikin gida na India ya kai a Arun Shal Patel tana mai bayyana zuwansa a yankin da cewa ya saba yancin yankin Beijing kamar yadda wani kakakin ma'aikatar harkokin waje bayyana wa manema labarai a yau Litinin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leka bangaren rahotanninmu. Wasu 'yan ta'adda sun kai wa wani ayarin motocin jami'an tsaro a yankin Alit da ke arewacin jamhuriyar Nijar inda suka hallaka 5 daga cikin jami'an tare da jakkata wasu 5 yayin da wasu 2 kuma ba a san inda suke ba. Maharan sun bude wuta akan motocin jami'an ne a lokacin da suke raka wata mota mai dauke da zinari inda suka yi awan gaba da zinarin da kuma makamai. Tuni dai wannan lamarin ya tayar da hankalin kungiyoyin farar hula a Nijar da suka buƙaci gwamnati ta sake salon yaki da 'yan ta'adda. Ga rahoton da Ahmed Muhammad ya aiko mana.
Jami'an tsaron Nijar 5 ne suka rasu, 5 suka shikata, 2 suka bace, 2 bayan harin ta'addancin da aka kai wa ayarin motocin jami'an tsaron a yankin Alit da ke arewacin Nijar a cewar hukumomi a yankin. A cewar wasu bayanai tun farko an yi wa dakarun kwantan ɓauna ne kana daga baya 'yan bindigar suka auka wa jami'an tsaron dauke da manyan bindigogi, lamarin da ya salwantar da rayukan jami'an tsaron tare da awan gaba da makamai da kiloluwan zinare da jami'an tsaron ke rakiya. Lamarin dai ya faru ne a jiya Lahadi, kuma tuni lamarin ya tayar da hankalin jama'a a yankin na Arlit. Kulbali Salisu ɗan ƙungiyar farar hula ne a Arlit.
Wannan al'amari ne wanda bai da daɗi ko kaɗan. Saboda yanda muke ga gwamnatin Nijar yana ta ba da ƙoƙari, yana zuba makamai, yana ba da duk abin da ya kamata don a samu wannan adakin wannan tashin hankalin, muna ganin kamar da sauran zumo ka ba. Lalle damuwarmu shi ne yau in ana irin wannan tashin hankalin a yau yanda muka ga jama'a sun fito, sai ce muka rabin garin Arlit gaba ɗayan shi ya fito. Ya kai wurin jana'iza tare da manyan hafsoshin sojawa na ƙasar nisan karfe 10:30 aka kammala jana'izar su wannan sojan jami'an guda 5 wanda karfe
su ma a nasu ɓangare al'umma a Nijar na ganin lokaci ya yi da za su sanya hannu a yakin da Nijar take yi da 'yan ta da ƙayar baya.
Ya kamata irin shi a gama ƙarfi da ƙarfi in akwai labarun da za su taimaka ma iko saboda a ga haske na tafiya wanga abubuwa da ikon Allah mu ba da shi.
Ana son ƙarin tsaro, mutane sai su yi ƙoƙari shirka bada goyon baya bisa kan denunciation kamar an ga wani abu wanda ana shakkun shi ko wani wanda ana shakkun shi ba yarda da shi ba kenan yana da kyawo a yi denunciation
duk wanda a cikin agadar siyasar da akwai insecurity amma jami'an tsaro an gari su kama musu malumai ma su yi nasu kokari a sa musu addu'a dan su samu su yi aikin nasu yanda ya kamata
tunide aka yi jana'izar jami'an tsaron da suka rasa rayukansu a yayin harin karkashin jagorancin shugaban da'irar yankin Arlit da magajin garin Arlit da kuma manyan jami'an tsaro da kuma al'ummar yankin na Arlit Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
a gaida Hamid Mahmud to har yanzu dai muna nan a Jamhuriyar ta Niger ɗan adawa a majalisar dokokin kasar sun bayyana damuwa dangane da yadda bangaren Rinjaye ke haddasa cikas ga tsarin sulhun da ke tsakanin bangarorin siyasar kasar Lamari na baya-baya shine wanda ya wakana a ƙarshen mako inda masu Rinjaye suka yi watsi da takarar da wani dan hamayya a yayin zaman sabanta kwamitin shugabancin majalisar wakilin muryar Amurka Salamu Muna Barma ya aika mana ƙarin bayani daga Rijiya Mai
Kundin tsarin mulkin Niger ne ya wajabta sabunta kwamitin jagorancin majalisar mai membobi 15 a kowace shekara, banda kakakinta da ke da wa'adin shekaru 5, sabili kenan wakilan al'ummar ta Niger suka gudanar da zaɓe domin mutunta wannan tsari, yayin da ake gab da shiga shekara ta uku da soma aikin majalisar. Honorable Kallamu Tari dan majalisa ne a gargashin inuwar jam'iyyar PNDS Tarayya mai mulkin Niger.
Shugaban majalisa shike da wa'adi na shekara 5, sauran mamba na buru shekara guda-guda ne sai kwamishina su ma shekara guda-guda ne gare su jiya an ka cika shekara da ya kamata wa'adi na canza na duka mamba din biro
to sai dai sakamakon ƙuri'ar ya yi nuni da cewa dukkan 'yan takara 13 daga cikin 14 da suka shiga wannan zaɓe sun sami yardar majalisar yayin da aka yi watsi da takarar wani dan adawa Umar Hamidu Chana kamar yadda kakakin majalisar Sani Umaru ya sanar
voix pour 64 voix contre 95
yace ƙuri'u 64 ne suka yi na'am yayin da ƙuri'u 95 suka juye baya sai ƙuri'u 3 da suka ƙi yin zaɓe kasancewar ana lashe zaɓe ta hanyar ƙuri'u mafi rinjaye muna sanar da ku cewa Umar Hamidu Chana mai ƙuri'u 64 bai kai gaci ba saboda haka an yi watsi da takararsa
ayant obtenu 64 voix et déclaré non élu au poste de 6e vice-président de l'Assemblée nationale.
Da yake mai da martani akan matakin kin yarda da shigar sa kwamitin gudanarwar majalisar Umar Hamidu Chana ya alakanta abin da aƙidar siyasar da ya zaba.
Le PNDS Tarayya a décidé de recaler ma candidature. Ça dit simplement que c'est eux qui décident maintenant.
Yace jam'iyyar PNDS Tarayya ta dauki matakin watsi da takarata wato suna nufin suke da hurumin raba mukamai a kwamitin majalisa suke da zabi akan waye kamata ya takara ba komai ne dalilin haka ba kowa ya sani dukkan waɗannan abubuwa suna da nasaba da yadda nake jajircewa akan matsayina na dan hamayya to amma faruwar wannan al'amari ya kara min kwarin gwiwar ci gaba da aikin da al'umma ta tura ni in yi a majalisa a matsayina na dan adawa wato zan ci gaba da yin turda dukkan ayyukan asha da masu mulki ke tafkawa
denoncer les travaux de ce gouvernement denoncer les travaux de ce régime
to sai dai Kallamu Tari na cewa magana ce ta raunin hulɗar da ke tsakanin Umar Chana da wasu 'yan majalisar na bangaren Rinjaye a bisa la'akari da yadda wasu daga cikin su suka baiwa dan hamayyar ƙuri'u a yayin wannan zabe
al'ada dai ta asamu le duk kowane lokaci an ka tashi buru ana samun jituwa duk wanda an ka ba da sunayensu don an kai zaɓe yawancin jama'a suna zaɓen su ina ganin zamantakewar ce da Chana da sauran dubututuwa ita ce ina ganin ta yi kamari ba za a ce a farci kaza ba ne ko farci kaza ne sun kai wannan abu cikin dubute 166 ɗaya sun ka zaɓe shi
wannan shine karan farko a tarihi da 'yan majalisa ke fatali da tsarin sulhun da bangarorin siyasa suka shimfiɗa a majalisar wajen gudanar da zaben jagororinta Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Tan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musyinku jama'a kiranmu nake bisa daji
fadar sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi karkwadan adam makonni uku da suka gabata mun kawo muku hirarrakin da muka yi ne da malam Hamisu Hamisu Haruna malibin koyar da turanci a jami'ar Alƙalam dake jihar Katsina a lokacin wata ziyara da yake Amurka a yau zamu kawo karshen wannan hira da abokin aiki na Sarfilu Hashim yayi da shi a lokacin wacce ziyara ta kasar Amurka ga dai yadda hirar ta karasa tare da malam Hamisu
ba saboda wani lokacin zaka ga cewa dalibi yana tsoron malami saboda ana cewa wannan malamin yanzu zaka fada ajin sa to kafin ma ka shiga ana cewa ma an ka shiga zaka fada ajin sa gaskiya da an tsorata ka tun ma kafin ka je ga shiga wannan daki na koyon karatun sa
wannan kaga kana magana ne akan abin da ya shafi high institutions ma'ana universities and colleges of education wanda shi ma wannan babban al'amari ne da ya kamata mu malamai ko in ce mu dalibai mu canje tsarin yanayin koyarwa mu kada ka nuna dalibi cewa ba zai iya ba ko kada ka nuna dalibi cewa ai course ina yana da wahala duk lokacin da ka nuna dalibi cewa course yana da wahala so daga nan ka riga ka gama killing moral din sa ba wani abu da zai iya
saboda kawai
ya riga ya gama sani cewa faduwa zai akwai abin da malaman ya abin nan malaman koyarwa suke cewa learning start from simple to complex from none to unknown
wato daga babu komai zuwa a samu wani
abu sannan kuma daga abu mai sauki zuwa
mai wahala
so duk lokacin da ka nuna dalibi cewa ai wannan course din course ne mai sauki kuma ni din da kuka ganni nazo ne don mu koya tare dalibi zai ji cewa eh tabbas shi ma yana cikin abu akwai abin da muke kira da suna inclusiveness ma'ana ya zamanto ka shigo da kowa cikin abin
to yanzu kamar alimisali da Amurka ta kawo kunan ta zakulo ku daga Afirka da sassan sauran duniya zuwa nan domin horar da ku ko ƙara juna sani game da yadda za ku koyar me zaka dauka yanzu idan ka koma gida ta wani hanya kake ganin zai yi tasiri idan ka koma gida abinda ka koya anan ko ka gani anan zaka iya taimakawa duk da yake kai ɗaya ne ya kuma yi tasiri sosai a Najeriya
to alhamdulillah naji dadin wannan tambaya domin kusan shine makasudin duk koyo idan ka koyi abu yana da bukata ka koyar da shi so hanya ta farko da muka bi ko da nake so in gabata shine yanzu a project din da muke muna son mu samar da wata manhaja wacce ake kiranta suna massive open online course kamar yadda aka koyar da mu wata manhaja ce wacce mutane duk yawan su za su iya shiganta manhajar
ta waya ce kenan manhajar
ta waya ce
da ake download
yawa da ake download so saboda haka muna so mu amfani da wannan dama kuma ba abu ne da yake cin data ba ko abu da yake daukan kuɗi ko sai ka registration is open kamar yadda muka daba is massive because it accommodates mutane da yawa sannan kuma abu ne wanda yake a buɗe so wannan ɗaya daga cikin hanya ce da za mu amfani ta wajen wayar da kan su kansu malaman turancin akan hanyoyin da ya kamata su bi wajen koyar da turanci yadda ya kamata na farko kenan abu na biyu muna da kudirin ko ina da kudirin gabatar da abin da ya shafi workshop wanda wancan kaga zai hada da ko ina a fadin Najeriya amma idan kai magana workshop wani bangare ne na bangaren Najeriya
kai
yawa so kaga dukkanin wannan yana daga cikin amfanin internet idan yanzu idan nace workshop kadai zan yi iya mutanen watakil iya mutanen Kano kadai zan iya amfanarwa ko iya mutanen Katsina kadai za su iya amfana
ko mutanen da suka zo wannan
ne ko kuma iya su ma a jahar iya mutanen da suka zo su kadai za su iya amfana amma lokacin da ka bude abin ka mai da shi open ka samar da wata manhaja wadanda mutane za su shigo to zai zamanto kowa zai amfana sannan a wannan project din ba wai iya Najeriya ne kadai za su yi ba domin group ne akai groupin din mu sannan a group din mu guda mu bakwai ne a cikin mu bakwai din nan akwai wanda yake daga Tanzania akwai wacce take daga Venezuela daga kasashe daban-daban daga Europe daga sha so kaga wannan interaction yawa sannan wannan interaction din da za a samu tunda a cikin group din akwai abin da ake nan suna discussion group wannan interaction din da za su samu malamai da za su samu especially mu daga bangaren Africa daga bangaren Nigeria muna da lack of exposure malaman ba su da exposure na gabatar da kansu yadda ya kamata su tattauna su gabatar da abin da suke da shi a context din su ma'ana a yanayin su su ma kuma su gaya musu abin da yake da su a wancan context din nasu ta nan ga zaman to an hada kai kuma an kara samun bunƙasa na experience wanda insha Allah ta'ala dama shi al'amari ne idan ka koyi da malami to kuma ka koyi da al'umma ne domin shi wannan malamin shi zai koma ya koyi da dalibai shi zai ga canji a yanayin tsarin koyarwarsa sannan lokacin da malami ya samu canji a yanayin tsarin koyarwarsa dalibi zai ga canji a yanayin yadda yake koya sannan su kansu iyaye za a rage musu badin ma'ana za a rage musu nauyi in the sense that idan da suna ta fama da dalibi sai sun matsa masa yayin karatu yanzu da kansa dalibi idan ya koma gida yaron sai yayin karatu saboda me yaga canji a yanayin malami yaga canji a yanayin koyarwarsa to shi ma zai ce wa yana son yaga cewa tabbas shine yazo na daya gana ta ta karshe da zan yi shine ina godiya ga jami'ata wato Alƙalam University Katsina dangane da gudunmuwar da suke bani domin wannan al'amari ne wanda wasu ba su iya karɓar sa amma duk lokacin da nazo musu da irin waɗannan abubuwan suna bani gudunmuwa sosai wajen ƙarfafa min gwiwa sannan da bani support ta bangarori daban-daban yau goyen baya ta bangarori daban-daban domin shine yake bani iko har nake gabatar da abubuwan da nake so in gabatar sannan babba mafi muhimmanci shine ina gabatar da godiyata ga embassy na America wanda yake Abuja
ofishin
jakadancin Amerika da Fatima Umar wanda su ita ce tai ta kokari wajen shigar da ni waɗannan abubuwa da suka shafi tsarin canje koyarwa sannan kuma da ita kanta kungiya America baki daya muna godiya muna fatan Allah ya saka da alkhairi kuma muna fatan za a ci gaba da ilmantar da al'umma kamar yadda aka saba domin al'umma ta fita daga cikin duhu na jahilci zuwa haske na ilimi
masha Allah mun gode
yini da godiya
mazararo anan da kuma hirda muka yi da malam Hamisu malamin turanci a jami'ar Alƙalam dake jihar Katsina ta kawo karshe sai baku na gaba inda zaku je mu da wani sabon sharh a madadin Sarfilu Hashim Gumar da kuma bakon namu malam Hamisu Haruna da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Jolly Lagos Gresham babin gidan Prince ke Abu Talafiya sai wani mako
tan hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi
abu to madalla yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Gambo Barau Fataskum. Kace zan yi kira ga ƴan kasuwar mu da su ji tsoron Allah wajen tsawaltawa al'umma. Wallahi wasu kasashen abun burgewa da zaran watan azumi na Ramadan ya kama, rage kudin kayan su suke don sauwaƙawa al'umma. Amma abin takaici a kasashen mu na Afirka, wasu ƴan kasuwar lokaci ne da suke ƙarawa kayan su kuɗi saboda cin ƙazamar riba. Da fatan Allah Ubangiji ya gane musu irin wannan hali. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne baban dimamman mai cewa muna kira ga masu amfani da kafafen sadarwa musamman matasa. Ya kamata mu dinga wallafa abin alheri. Mu san cewa idan muka wallafa alheri muna da sakamako na alheri idan kuma muka wallafa sheri muna da sakamako na sheri. Allah ya sa mu gane amin. To ra'ayoyi da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa.
To madalla yanzu kuma ga nasiha kan falalar azumi albarkacin watan Ramadan.
Yana Zubairu Abubakar limamin masallacin Juma'a na kofar Dumi Gate masallacin Zubairu na Awam a Bauchi. To falalan watan azumin Ramadan dai ba ababa ce ba wayya wata ne mai albarka wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani daga ciki daga baitul izza zuwa sama ta daya ya ajiye shi a gurin da kadan ana saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya faru har zuwa shekara 23 aka zo aka saukar mana Qur'ani ya shigo hannun mu a yanzu haka wanda muke shine littafin mu na addinin musulunci gabaki daya. To alhamdulillah cikin watan Ramadan aka same shi. Bayan nan kuma a cikin watan azumin Allah ya ba mu wani dare wanda dare ɗaya ne yafi shekara yafi wata 1000 laylatul qadri khairu min alf shahrin. Bayan haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wata gabaki ɗayan ta an kasa shi kashi uku. Kashin farko daga ciki shine goma farko kenan akwai yaddan Allah goma na biyu gafaran Allah goma na uku ƴantawa daga shiga wuta.
Sunana Muhammad Alamin Usman wannan Bauchi ni limamin masallaci ne na kafin salawat na fadawan mada. Azumi ya da falala da yawa lalle a cikin azumi kamar yadda Allah subhanahu wataala yadda annabi kullu yake bayani za a kukkulle kofofin wuta gaba daya za a bude kofofin aljanna gaba daya saboda kofofin aljanna akwai kofar da za a bude tana kira cewa ina wanda suke so su shiga ina wanda suke so su shiga saboda haka idan wata Ramadana ya shiga za a ga wanda ba sa kula da sallah amma za a ga sun an shiga masallaci balle wanda kullun suke kula da sallah saboda haka ayi kokari a raya wannan daren kuma da wannan da daddare a zamo kaman kamar annabawa da rana kuma a zamo kamar mala'iku to wanda ba sa cin abinci ayi kokari kuma a rinka sadaka saboda ana ninninka lada idan a watan ramadana ne idan kai in ba watan ramadana ba idan nafila ne kai idan sadaka ne kai an baka kamar lada 10 in watan ramadana ninkawa za a maka sau 10 saboda haka ninninka ayyukan alheri
ta ba sauraro iyakacin abin da ya sawaka kenan a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyenna da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu can ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya masu azumi kuma a sha ruwa lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe.